sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Dakarun Ukraine sun mamaye arewacin Kyiv mai cike da tarkace kuma suka lalata tankunan yakin Rasha a daidai lokacin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi sojojin Rasha da suka fice da barin nakiyoyi. Mai baiwa shugaban kasar Ukraine shawara Oleksiy Arestovych ya ce sojojin na Ukraine sun sake kwace sama da garuruwa 30 a kauyuka a yankin. Tun lokacin da Rasha ta sanar a wannan mako cewa za ta sassauta ayyukan sojinta a kusa da babban birnin domin maida hankali akan yakin gabashi. Sashen leƙen asirin sojin Burtaniya ya ce dakarun Rasha sun yi watsi da filin saukan jirage na Hostomel a wata anguwar arewa maso yammacin babban birnin, inda aka yi tagwabza yaƙi tun ranar farko da aka kai mamayar. Wani babban jami'in Amurka ya shaidawa kamfanin dillancin labarai Reuters cewa sasantawa da Majalisar Dinkin Duniya ke jagoranta a Yemen lokaci ne mai muhimmanci a cikin shekaru kusan 7 da ake gwamzawa da juna, kuma yana begen bangarorin da ke rikici da juna da kasashen duniya za su iya samar da zaman lafiya mai dorewa a kasar da yaki ya daidaita. Wakilin Amurka na musamman akan kasar Yemen, Tim Landesky, ya ce sulhun da Majalisar Dinkin Duniya ta yi na tsawon watanni 2 tsakanin kawance da Saudiya ke jagoranta da kuma kungiyar Houthi mai alaka da Iran wadda ta fara aiki a jiya Asabar, wani mataki ne na farko na tsagaita wuta na dindindin. Idan kasashen duniya da bangarorin za su iya yin aiki tare, wannan zai iya kai ga tsagaita wuta mai dorewa da kuma tsarin siyasa da zai hada kowa, wanda a ƙarshe zai bada tsari ga sabuwar Yemen, inji Landesky a wata hira da aka yi da shi a Amman. Ruwan sama kaban da bakin kwarya a kasar Brazil ya haifar da zaftarewar laka wanda ya sanadin mutuwar mutane akalla 14 a garuruwa da ke gabar tekun kudancin kasar da kuma yankin Bazada Flumens na jihar Rio de Janeiro, a cewar hukumomin jiha da na kananan hukumomi a jiya Asabar. Masu aikin ceto sun amsa kiran waya 850 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata, kuma sun samu damar kawo mutane 144 cikin aminci a yankunan da abin ya shafa, inji hukumomin jihar. Rio de Janeiro ya fuskanci mummunan yanayi a cikin watanni 2 da suka gabata. Zaftarewar ƙasa da ambaliyar ruwa a watan Fabrairu ya kashe kusan mutane 240 a yankin Petropolis a tsaunuka da ke sama da Rio de Janeiro, a cewar hukumomi a ranar 23 ga watan Maris. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gudanar da babban taron gangamin neman sake zabensa, inda ya yi alkawarin samar da ci gaba da zaman lafiya a shekaru 5 masu zuwa, sai dai yakin neman zaben nashi na fuskantar tsaiko. An yi wa gangamin nasa take da McKinsey Affair, mai sunan wani kamfanin Amurka da aka yi haya don ba da shawara ga gwamnatin Faransa akan gangamin rigakafin COVID-19 da sauran manufofinta. Wani sabon rahoton Majalisar Dattawan Faransa ya yi tambaya game da yadda gwamnati ke amfani da masu ba da shawara masu zaman kansu, kuma ya zargi McKinsey da kin biyan haraji. Wannan batu dai na ƙara ƙarfafawa abokan hamayyar Macron gwiwa da kuma farautar shi a wuraren yaƙin neman zaɓe kafin zaɓen shugaban ƙasar Faransa a zagaye na farko a ranar 10 ga watan Afrilu. Macron mai matsakaicin ra'ayi wanda ke kan gaba a yunkurin diplomasiya na kawo ƙarshen yaƙin da ake yi a Ukraine, yana da babban rinjaye a ƙuri'an jin ra'ayi da aka gudanar a kan shugabar 'yan adawa Marine Le Pen da sauran masu fafatawa da shi. A ƙarshe, gamayyar jam'iyyun adawa daban-daban sun yi kira ta ƙarshe ga masu kada ƙuri'a a ƙasar Hungary a jiya Asabar gabanin zaɓen ƙasar mai cike da tankiya da zai tabbatar da ko shin Prime Minister Viktor Orban ɗan kishin ƙasa zai ci gaba da mulkin kama karya wa'adi na huɗu a jere. Ɗaruruwan magoya bayan ƙawancin jam'iyyu 6 United for Hungary sun taru a cikin ruwan sama a tsakiyar Budapest kwana ɗaya kafin kada ƙuri'a a yau Lahadi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. A yau za mu ci gaba da shirin daga bayanan Alhaji Nura Abubakar Waziri. Ku biyo ni.
A lokacin da shugaba Buhari ya ci zabe, wallahi injiniya akwai hostel na ƴan makaranta da tun lokacin Ubasanjo aka bada kwangila ba a gama ba. Buhari a Jos Narkuta hostel. Buhari ya ci zabe bani mantawa sallah saura kwana uku. Na shiga wata riga zan je sayan sa. Na ga wurin nace Alhaji Ali wa yake wannan aikin yace sun ji Buhari ya ci zabe ne kungilan nan tun lokacin Obasanjo sai aka zo aka gane a sheda musa ne a cikin kwali bai iya komai baya tsawatarwa duk abin da aka yi shugaba Buhari ba zai magana ba wallahi na fita daga gidana karfe 3 na dare a cikin motata takeaway na dauka da bread da miya da brush da makilin na tafi layin zabe mata ta sauka ta ji an bude min gate tace kai ne ka fita nace ni ina zaka je nace na tafi layin zabe tace ka san karfe nawa ne Alhaji nace karfe 3 ne nace zan je in kama layin mai gidan da ake akwatin zaben shine na farko aka registration babban dan shi na biyu ni ne na uku ta gama zabe ta fito tace mun Alhaji rana yayi yawa baba ta haka na dinga zuwa ina kaiwa da kawa sai da ta zabi shugaba Buhari lokacin da shugaba Buhari ya jinya yana kasar waje wallahi mahaifiyata ba ta iya cin abinci sai na shiga daki na lalame ta hankalinta ya tashi saboda an mai kyakkyawan zato zai zo gyara kasa so dan saboda haka mu abin da muke gani anan shine maganan ka zo ka ce a'a sun yi kaza za su yi kaza ba shi bane mu gani a kasa saboda an dade ana wannan tatsuniyar ya soki Jonathan ta ko ina sun soki duk abin da za a ce maka Hajiya talakan Najeriya zai dawo ya ce gwamnatin PDP gara ita to abiya lalace an kai akwai talakan da suke wannan kukan a yanzu duk abin da zaka je injiniya ka ce yau kamar yanda kuke maganar nera a yanzu irin lalace wanda tayi a yanzu duk mutumin da zaka yi business shi zaka tura mar nera ya turo ma da kaya sai kun gama ciniki zai saki kiran gaje ka dan dakata yadda kasan zaka tura mar hoda Iblis so dan saboda haka a gaya ma shugaba Buhari duk irin wannan abubuwan da muka yi wallahi mun yi ne saboda muna tunanin zai zo gyara kasa Allah inda ya Jonathan shi ya Buhari so dan saboda haka dukkan su ƴan adam ne mu cire maganan addini da kabilanci tunda har shugaba Buhari yace Jonathan yayi kokari to kaga ashe shi ya kamata ya dora akan kokarin da Jonathan yayi tunda dama an soke su ne aka bata kuka ce za ku zo ku gyara kuka zo kuka gyarawa kuma kai kace an kore ka akan maganan zaka yi gyara to kaga bai kamata ma ka zo nan ka kare su ba tunda ku an kore ka ne kai kana so ayi dan kiyaye gidede dan saboda haka wannan ayi kokari a gaya shugaba Buhari ayi kokari a gyara talakawa suna kuka
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sunana Nasiru Marmara mutumin tudun wazar dan kare daga jihar Kano kuma kamar inda na fada dan jami'ar APC so amma yanzu ba dan kiyayya ba kada a kalle ni a matsayin nayi son kai Nasiru Marmara zan cire rigar jami'ar APC din eh na zuwa na zuwa zan sa rigar dalibta ta tattalin arziki da cigaban kasa daga wannan bangaren so ni ana ganin duda naji manganu da yawa kuma manganin duka an saba yin su daga bangaren tattalin arzikin kasa a matsayin na dalibi a bangaren kuma wanda na san abubuwa da yawa a ciki tsakani ga Allah gwamnatin Buhari shugaba Buhari ni ana tunanin tun daga farkon mulkin su har zuwa yanzu kuma likely har zuwa ya sauka daga kan mulki in har akwai wani abu na kishin kasa da zai yi guda daya shine cire talakan man fetur babu wani abu da zai yi wa talakan Najeriya da talakan Najeriya zai amfana da shi kamar cire talakan man fetur nan da ake magana kan sa
idan an cire
din kuma duk wani mai neman explanation I owe everybody explanation duk mai son explanation akan wani abu ba dan magana time ba na yarda I owe everybody duk wani mai neman explanation zan ba shi explanation in har zai zama objective kamar in zan zama ba na tsoron duk wani wanda zai mun tabbata yawa ba dan komai ba akalla misali lokacin Goodluck Jonathan 2012 an zo an yi rikici akan cewa za a cire talafin man fetur din. Talafin man fetur din lokacin an ce an cire talafin man fetur za a ci man fetur 145. Yanzu nawa ke sai man fetur da talafin 165. Da an cire talafin man fetur ba za ka sai shi 145 ba yanzu. Duk wannan matsalar da ake ciki ta matsalar tattalin arziki, ka farashi kana magana farashi na tsada, kana magana talauci yayi wa kasa, babu wani abu da ya kawo
ɗaya daga cikin manyan dalilan da suka kawo wannan matsalar tattalin arziki da talauci da fatarar da komai da ake biyan kwashe kuɗi da ake ana biyan subsidy din nan shine ya jefa ƙasar cikin wannan halin da ake ciki. In kayi magana inflation dala ce, dalar da kake da ita ba Najeriya ke bugawa ba, da abin da ya karanci dole ya tsada. Dalar da muke da ita ita ke kwashewa a jiya biya subsidy din, dole ta yi karanci, komai dole ya tsada. So ni ana watanin ba ma ana watanin ba, kamar inda yake a mahanga tattalin arziki babu wani abu da Buhari zai yi ma Najeriya na kishin kasa da ya wuce cire tallafin man fetur. Kuma I owe everybody explanation.
To jama'a assalamu alaikum, sunana Umar Muhammad Gombe, ni dan jarida ne daga nan Abuja. Tambayoyi ne zan sa su a siga saukaka haka guda biyu zuwa uku kamar yadda duka yan uwana suka yi batu anan. Na farko, ka bayyana cewa duka member countries na OPEC a halin yanzu ba wadda suke biyan subsidy sai Najeriya. To waɗannan kasashen shin matatunsu ba su aiki kamar namu na Najeriya? Tambaya ta farko kenan. Sa'annan tambaya ta biyu, me zai hana a gyara waɗannan matatun man da kuɗaɗen da ake tunanin cewa in an janye tallafin za a biya talakawan Najeriya 5,500? Ko ba zai yi bane tunda dan uwa ya faɗa anan cewa Dangote wanda aka ce mana kamfanin sa na tatan mai in ya kammala zai iya tace man da zai ishi nahiyar Afirka duka, kuma duka akan dala biliyan 19 ne. Ina gizo ke sakar anan? Sa'annan akan wancan Petroleum Industry Act din nan nake so in yi magana. Jihata ta Gombe an samu mai da makociyarta ta Bauchi. To wannan upstream da downstream abinan regulatory abinan da ake tai ta ina zai ma taimaka, saboda waɗanda ake haƙo man daga ƙasashen su a halin yanzu suna cikin kuka da fatara. Kada fa a zo a lalata mana ƙasar noma a waɗannan jihohi, kuma kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. Wani ƙwarin gwiwa kake ganin haƙan mai a waɗannan majihohin namu ma zai amfana su ne a sauƙaƙe?
Assalamu alaikum, sunana Sambo Jibril Sambo Jada, memba ƙungiyar muryar Mabo ta kafafen yaɗa labarai don cin gaban ƙasa. A shimfiɗan da shi mai girma mai nasara Kogo ya yi, ya ce akwai yadda ake satan mammuta cikin ruwa wanda ake tafiye-tafiye da shi. Shin akwai wasu kamfanoni na tsaro wanda ake kira Falcon Eyes, wanda kuwa kamfanin Isra'ila suna da kemeroli guda uku. Kemera na farko mai aiki da hasken rana ne, kemera na biyu wanda take aiki da duhu, cikin duhu take, kemera na uku kuma tana aiki ne da abun nan hazo. Duk bala'in duhun da ake ciki, wannan kemera duk abun da zai gifta tana kallo. Duk masifan hazon da ake yi a nan ma wannan kemeran za ta dinga ɗauka duk abun da ke gifta a kan teku. Sannan in hasken rana ne kuma wannan mai hasken rana ita ma tana ɗauka. An ce ana satan man Najeriya ta wannan ruwan. Kuma duk jirgin da za ta gifta a lokacin daga ofishin National Security Advisor za su yi makin wannan jirgin din, a tura Navy a zo a tambaye su, za su fara communicating da wannan captain na vessel ɗin or non-vessel. Dama za a gaya musu latitude kaza, longitude kaza, za a je za a ga jirgi kaza mai tutar kaza. Daga wurin ma a riga a yi makin kuma za a je abun nan nasu. To shin wannan kemerorin suna aiki ne ko ba su mai amfani su? Sannan ina kuɗin da gwamnatin tarayya take biya su a bari sojoji da sauransu suna abun da suna sata? Ko su sun fi ƙarfin doka ne? Ko dokan Najeriya sai akan wani da wani da wani take aiki, wani da wani shi ya fi ƙarfin doka ne? Tambaya na farko kenan. Tambaya ne muna so. Tambaya na biyu, a takaice ne, duk da takaice ne. Tambaya na biyu, akwai yadda ake magana ana vandalizing pipeline in Nigeria, wanda kwanakin baya har mai girma GM din NPC ya zo nan ya ce wasu harkan pipeline din suke gina gidaje suke hudawa suna ɗiban mai. Suka ce sun zuba jami'an tsaro sama da 300 a kan wannan layin ɗin. To why not, in har da gaske ne gwamnatin Najeriya take kuɗin da take kashewa wajen tsaro kan asalin hanyar man fetur ɗinnan inda pipeline ta wuce, me yasa ba za ta ɗauki irin wannan kamfanin ba Falcon Eyes ta kafa wannan kemerorin ga baki ɗaya? Asaran da gwamnati take akan wannan abu, kuɗin da za ta kashe da zai kai wannan asaran ba, a sa wannan kemerorin ga baki ta dinga monitor duk wanda aka ga kusanci wannan wuri, za a tura abun nan ana wuri kaza da su a jiya kama su ko kuwa ɗauki wannan matakin ne. Sannan kuma na uku shine, har yanzu tambata ta ƙarshe shine, akwai wasu jiragen ruwa wanda ake tallan su na mai a kan teku, wanda za ka je ana cewa akwai TTO, TTT, Coal and Load, and others. Wanda kuma ko lokaci zaka ga suna damkare da man fetur, zaka ji suna gana wata ko Nigerian wata, zaka ga wata jirgi ta dauke a ce akwai 50,000 metric tons, 100,000 metric tons da sauransu. To shin wannan man din da ake sayarwa tunda gwamnati je take kawo ta, me yasa ba za a shiga wakin kasa a zo a sayar musu ba, sannan sai a zo ana sayar da ita akan tekun kuwa a sake daukan ta a dauke wannan man ya fidda shi waje kuma. Assalamu alaikum.
Bari mu tauna karshe kawai. Gwari nusa. Gwamnati ba shi wallahi. Ni kamar ta amana wajen ta. Ina fushin gwamnati.
To assalamu alaikum. A sunana Buhari Yunusa Kumriya, dan kungiyar murya ma abota kafafen labarai da cikin gida. Alhamdulillah ina yawa al'umma wannan zaure fatan alkhairi. Godiya ta musamman kuma ga wannan gidan rediyo da yake bamu dama mu tofa albarkacin bakin mu domin a samu maslaha. Wato naji wani bakin ciki kadan da na shigo wannan filin. Dan tunda aka bani maudu'in wannan shirin da za a yi, na dauka wancan bakon da aka gayyato mana wancan shekara ta gabata, yazo ya game mana wancan jawaban nasu, na daukar shi zamu samu a wannan guri. Wato mele
oke shugaban ma'aikatar nan fe
yawa mele kyari. Wato da dama a wancan lokacin wannan gidan rediyo yayi kokari mutuka wurin gayyato mana shi wancan karin da za a yi, wancan karin man da za a yi. Yazo nan kuma yayi wani jawabai irin nasa. Wato gaskiyar magana, mu koma kan maudu'in da ake yi a kai ƙara tallafi a yanzu da gwamnati take so ta yi, ko kuma cire ƙara kuɗin mai da ake so a yi yanzu, don kamar yadda masu jawabi suke yi maganar tallafi ma babu ita. Ƙarin kuɗin mai a wannan irin yanayi da talaka yake ciki ba abu ne wanda yake gwamnati ya kamata sa a gabanta ba kwata-kwatanta a wannan lokacin. Da talaka yake cikin faman matsi na rayuwa, kuma ga dukkanin alama da jawaban da na ji daga nan gurin, mutane suna nuna cewa 'yan arewa ba su da kishin kansu ko kuma al'ummarsu. To abin da nake ja da shi a nan, wallahi matasan arewa suna da kishin kansu da al'ummarsu. Wallahi shugabanni da muke bi su ne ba su da kishin mu, ba su da kishin yankunansu. Dalili na a nan, matasanmu muna bin su sau da ƙafa, dukkan abubuwan da suka nema mu musu muna ba su haɗin kai da goyon baya akan abubuwan da ake tafi da gwamnatin nan. Abu na farko da nake so su gane a nan, su ji tsoron Allah, su tabbatar da cewa dukkan abubuwan da za su yi, akwai ranar da za mu tashi a gaban Allah su ba da jawabin da suke irin abubuwan da suke gudanar da shi. Jawabi ranar biyu, wallahi in ba su ji tsoron Allah sun gyara ba, wallahi tun a nan duniya in dai haka suka ce za su dinga tafiya, ana muna bin su, suna ƙara bin mu, muna bin su, suna bin mu, suna zaluntar mu, suna cin zarafin mu. Wallahi akwai lokacin da za a je makura wanda wallahi za mu turje musu. Biyayyanan da muke musu za ta kau, ba ma fata a kai wannan lokacin, amma wallahi duk lokacin da aka kai wannan su kuka da kansu, wallahi abun suna ganin yanzu mu ake ci ba mu da tsaro, ba mu da kwanciyar hankali. Noma da ake magana noman nan, ni manomi ne, ni dan kasuwa ne, na rantsa da ikon Allah tun da Buhari ya shiga mulki, shekara farko ne na samu na iya yin kwanciyar hankali na noma. Dan Naija ne ni, yau da safi an kira ni, an gaya mun a bangaren da nake aiki kwata-kwata yau garin ma an zo an mamaye shi. To ta ina zaka je kai noma? To ya kamata shugabanni suna da sauran lokaci. Wannan zalunci da suke yi muna bibiyar su. Wallahi za a kai ga lokacin da za a yi tunga. Duk abin mu yake ci yanzu kuma wallahi zai koma ina cin su. To suna da sauran lokaci da ya kamata su gyara waɗannan abubuwan da suke yi zuwa yanzu kafin mu kai ga wannan lokacin.
Wannan gurin da za a yi bayan mun je wajen shi idin ya kai lani, za mu ba da minti biyu duka manyan baki shi su yi magana, shikenan sai mu tashi da yardar Allah. Idin ya kai lani kai kuma
baka tsine injiniya Kailani Muhammad. A gurguje zan baka tambayoyi guda uku ƴan ƙanana kamar in bada mafita akan wannan. Tambaya na farko ita ce, dattijo wanda yake tsakanin shekara 70 zuwa 80 yana kuka yana hawaye yayi ma mutane miliyan 210 alƙawarin zai rage musu farashin kuɗin mai, ya hau kuma yazo yana ƙarin. Idan aka tunkare ka aka ce ya kamata ya ma ƙara wani ƙarin, me ya ansaka ɗaya ke. Na biyu, gwannan duk hukumomin da kake cewa za a gyara matatu da sauransu, za a gyara za a fara daga yanzu. Menene dalilin da yasa shekara 7 da ta wuce ba a fara ba, sai yanzu da aka kada kujen siyasa? Na uku kuma, wannan duk magana da ake yi ta ƙarin kuɗin mai ɗin nan da ake yi, inda yanzu Muhammadu Buhari zai hau duro yanzu, ya ce jama'an Najeriya ku zabe ni zan kara maku kudin mai tsakaninka da Allah zai ci zabe tambayoyi na uku kenan
da waɗannan tambayoyi na barista mai nasara kogo Ibrahim Umar zamu dakata a yau sai Allah ya kai mu makon gobe zamu dora a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da daukacin masu ruwa da tsaki da suka halarci zaman zauren da abokan aiki na Nasiru Al-Hikaya Benjamin Gowon Awwalu Salihu Halima Abdurrauf Shamsiya Hamza Aisha Mu'azu sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri ni ce Madina Dauda ku huta lafiya
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binni
jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
to a yau muna tare ne da wani malami mai tallasai da kati na waya to malam ko zaka gabatar mana da kanka
assalamu alaikum sunana Muhammadu Surajo
to malam Muhammadu Surajo kai mutumin wani gari ne
mutumin Sokoto ne ni
to a ina a Sokoto
Sokoto ina wanda sabon birnin local government
okay sabon birnin local government to naga kaman kana sana'ar saida kati ne na waya ko to kaman tun daga can gida dama sana'ar da kake yi kenan ko sai da ka zo nan Abuja ka fara ta
gaskiya a gida ba na sana'ar saida kati anan ne nake saida kati
ka fara wannan sana'a kaman yau shekara nawa
gaskiya yau ina ganin akalla shekara ta kai shekara 11
shekara 11 kana wannan sana'a ta saida kati jarin naka na wannan sana'a ya kai nawa
gaskiya jari na ba wani jari bane ina farawa ne daga 10,015 haka nan ba wani kwangarar jari gare ni ba
to a rana kuma kana kaman cinikin nera nawa haka a rana
a rana ina iya cinikin 9,000-7,000
to wasu sai su ga cewa kaman menene ya saka dalilin da bai sa ka zauna a can sabon birni kai wannan sana'a ba ka baro can ka zo har nan Abuja kake wannan sana'a
to gaskiya ba wani dalili ne yasa ban tsaya a gida ne ne wannan sana'a ba ko ba gaskiya ba saboda can yanayin yanda ake samun kasuwanci a nan ya bambanta da can
to kaman menene bambancin abin da ya bambanta
bambancin ba wani bambanci bane ka gane yanzu zaka iya ka sai kaci a can zaka iya ka sai kacin naira 5,000 haka amma zaka iya sai ka kusan kai sati biyu baka sayar da shi ba amma nan in ka sai na 5,000 awu ne kana iya ka sai da shi
shine bambanci dalili da yake nan da yasa ka zo nan in na fahince ka kenan dai yanzu abinda kake samu a nan ba za in a can gida zaka yi ba zaka samu haka ba
ya ba zan samu haka ba
to binnin Abuja ka duba binni ne mai tsadar rayuwa in ka duba ta hanyar sufuri ko gidajen haya kaman a wani guri kake a wace anguwa kake zama a nan birnin Abuja
ina zama a wannan unguwar inda ka same ni yanzu anan
eh menene sunan anguwar
sunan wannan unguwar din Era 11 FCDA
Era 11 FCDA to kana haya ne ko kuma kana zama ne a gidan wani dan uwa
a ba na haya ina dai zama ne a wani shago na dan uwa na
kin na fance kake nan dai baka biyan kudin haya
a ba na biyan
kudin a shagon wani dan uwa kake zama
eh
kaman malam kana daukan kaman wani tsawon lokaci kamun ka kai ziyara gida
gaskiya wani lokaci zan yi sati 4 sati 5 har zuwa sati 6 zuwa sati ma 7 mun ban taba wata biyu a nan garin ba
baka taba wata biyu ba to malam yana da iyali haka
eh yana da iyali
kaman matan ka nawa
mata na biyu
yaya fa
yaya na 5
kuma da wannan sana'ar kana iya daukan duk nauyin su
insha Allah da wannan sana'ar nake daukan nauyin su
Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida Malam Sale kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.